بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bayan haka, ƴan uwa, ina mana gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta Lahadi. A yau muna 16 ga watan Ramadan, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446, wanda yake daidai da 16 ga watan 3 shekara ta 2025 miladiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya saki hada mu a wannan masallaci mai albarka a nan masallacin Gwallaga da ke nan cikin garin Bauchi, domin gabatar da tafsiri ga 'yan uwa da iyaye mata karkashin kungiyar Nisa'us Sunna ta jihar Bauchi. Muna roƙon Allah ya kara musu albarka, ya ƙara musu ɗaukaka, ya ƙara musu jagoranci. Za mu tashi darasi na 6 a cikin Suratul Ahzab, wadda a darasinmu na baya mun tsaya kan aya ta 21, wato darasinmu na da muka yi jiya kenan, mun tsaya kan aya ta 21. Za mu tashi darasi na 7 kenan, jiya mun yi darasi na 6, za mu tashi darasi na 7 yau insha Allah, aya ta 22, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab. Na'am.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.
Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya kawo wancan ayan da muka karanta a jiya, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira. Allah dai ambata mana a wancan ayal cewa muna da kyakkyawan abin koyi a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ga dukkanin wanda yake imani da Allah, yake kuma fatan haduwa da Allah lami lafiya, kuma yake fatan wato ya isa lahira lafiya kalau, kuma ya ambaci Allah ambato mai yawa. To sai Allah ya sake kawo magana akan wancan yakin da muke ta karanta bayani akan shi. Mun ji yadda ta faru tsakanin munafikai a lokacin da suka ga wannan yaki ya auku, suka ce ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa gurura, suka ce Allah da manzansa ba su yi mana alkawarin komai ba sai rudi. To shine bayan Allah ya yi bayani akan su Yahudawa da kafirai da mushrikai, sannan kuma yayi bayani akan munafikai, to yanzu Allah kuma zai mana bayani akan wani yanayi mu'mini suke ciki game da wannan yake. Shine Allah ta'ala yace walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba, a lokacin da mu'minai sahabbai kenan lokacin da suka ga wannan runduna ta kafirai sun zo, qalu sai suka ce hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu, sai suka ce wannan shine abinda Allah madaukakin sarki da manzansa suka yi mana alƙawari, wa sadaqa Allah wa rasuluhu, sannan Allah da manzansa sun yi gaskiya, wa ma zadahum, wannan abin da ya faru bai kara musu komai ba, illa imanan wa taslima, face imani da sallamawa da mika wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Lokacin da suka ga wayannan rundunoni, ga rundunan kafirai, runduna iri-iri daga waje, ga kuma rundunan mushrikai daga garin Makka, ga kuma rundunan Yahudawa ta Banu Qurayza daga cikin garin Madina, a lokacin da suka ga mutane sun taru musu tawaga tawaga runduna runduna suna kokarin yakar su, sai suka ce ai wannan dama shine abinda Allah da manzansa suka yi mana alƙawari, dan dama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa aljannatu tahta zilali suyuf, cewa aljanna ana samun ta ne karkashin inuwan takwabi. Saboda haka sai suka ga ashe kyakkyawan alƙawarin da Allah ya yi musu cewa waɗannan rundunonin za su zo, wanda ya samu shahada kuma zai samu aljanna wanda Allah ta'ala ya kaddari, wato samun ganima a wajensa, wannan shi ma abu ne mai kyau. To sai suka ce ga abinda Allah da manzansa suka yi mana alƙawari nan, kuma Allah da manzansa sun yi gaskiya. Allah ta'ala ya ce wannan taron rundunan bai kara musu komai ba, face imani da sallama wuya da mika wuya ga Allah tabaraka wa ta'ala, kamar yadda Allah yake cewa alladina qala lahumun nasu innan nasu qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa su ne waɗanda mutane suka ce da su ai duk duniya ta haɗu a kanku, ku kaɗai ake gani za ku sha wato azaba, mutanen duniya suna taɗa muku tugu, fakhshawhum, daga ku ji tsoronsu ku kiyaye su. Allah ya ce fazadahum imana, wannan magana sai ta ƙara musu imani. Wa qalu, sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil, suka ce Allah ya ishe mu, kuma madalla da wakili abin dogara ya zama shine Allah. Allah ta'ala ya ce fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su'un wa taba'u ridwanallah, sai suka koma gida da falala daga wajen Allah da ni'ima daga wajen Allah, ba wani mummuna abu da ya same su, karshe ma yakin ma ba a yi shi ba, sannan kuma sun samu yardan Allah, wallahu du fadlin azim, Allah ta'ala ya sa mu dace. To sai Allah ya ce minal mu'minina rijal,
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما.
الله سبحانه وتعالى sai ci gaba da bayani dangane da mu'minai cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ya ce minal mu'minina rijalu, a cikin mu'minai, a cikin sahabbai din nan akwai wasu irin mazaje, sadaqu ma ahadullahi alai, su sun gaskata alƙawarin da suka yi ma Allah. Ai Allah ya faɗa mana cewa a baya su munafikai ma sun yi alƙawari ma Allah, wala qad kanu ahadullahi min qablu la yuwalluna al-adbar, sun yi alƙawari ma Allah cewa in an gamu da kafirai ba za su gudu ba, ba gudu ba ja da baya, amma lokacin da aka gamu da kafirai sai ga su nan sun gudu, sai ga shi nan sun saba alƙawarin da suka yi ma Allah. To shine sai Allah yake mana bayanin cewa su kuma mu'minai sahabbai kenan na gaskiya masu imani, su Allah ya ce daga cikin su minal mu'minina rijal, daga cikin mu'minai akwai wasu irin mazaje, wanda waɗannan mazajen sadaqu ma ahadullahi alai, su sun gaskata alƙawarin da suka yi ma Allah, yadda suka ɗau alƙawari tsakaninsu da Allah cewa idan an zo yaƙi ba za mu gudu ba, ba za mu ja da baya ba, ba za mu koma ga baya ba, ba za mu tafi mu bar manzanka a filin yaƙi shi kaɗai ba, za mu tsaya har sai mun ga abin da ya ture mu buzu naɗi, ko a kashe mu ko mu kashe su. ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما دما قايدر غدا بيو دين ديه daga cikin biyu ne duk wanda yaje yaki ko ya zama fayuqtal aw yaghlib ko a kashe shi ko kuma shi ya ci galaba Allah ya ce to duk wanda ka samu a ciki ko a kashe ka a wajen yaki ko kai ka ci galaba a filin yaki Allah ya ce to akwai lada mai girma a wajen Allah subhanahu wataala saboda haka Allah ya ce akwai minal mu'minina rijalu akwai wasu mazaje cikin mu'minai sadaqu ma ahadullah alai sun gaskata alƙawarin da suka yi ma Allah subhanahu wataala abinda suka yi ma Allah alƙawari na cewa ba za su ja da baya ba ba za su gudu ba Allah ya ce ba su saba alƙawarin ba Allah madaukakin sarki ya ce faminhum daga cikin su akwai man qada nahbahu akwai wanda bukatarsa ta biya ya riga ya samu shahada dan dama sun fito neman shahada ne to akwai wanda ta bi bukatarsa ta biya wa minhum man yantazir akwai daga cikin su kuma wanda yana nan yana jira yayi dako yana jiran yaushe ne za a ce aje ayi yaki ya fita domin ya samu shahada Allah ya ce wa ma baddalu tabdila basu canza ba basu juya baya ba basu juya ma Allah subhanahu wataala baya ba sun mika wuya ma Allah subhanahu wataala sun bada rayuwar su gaba daya zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan aya ta minal mu'minina rijalun al-imam al-bukhari Allah madaukakin sarki ya mishi rahama ya kawo a cikin littafin sa daga Anas bin Malik Allah ya kare ta a gare shi yake cewa nara hadhihi al-aya nazalat fi Anas ibn an-Nadhr radiyallahu an yace muna ganin wannan ayan ta cewa minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi yace muna ga wannan ayan ta sauka ne game da baffana Anas ibn an-Nadhr game da wato ainihin baffana Anas ibn an-Nadhr to me yasa ayan ta sauka akan shi shine al-Imam Muslim da al-Imam Tirmidhi da al-Imam An-Nisa'i da Imam Ahmad ibn Hanbal suka rawaito daga shi Anas bin Malik Allah madaukakin sarki ya kare yadda a gare shi yace wato Anas ibn an-Nadhr baya nan akai yakin Badar mun sani cewa yakin Badar shine yakin farko da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fara yi a duniya wanda aka yi shi a cikin watan Ramadana a rana ta 17 a shekara ta farko bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wannan shine lokacin da aka yi yakin wato ainihin Badar wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya dubi waɗanda suka yi yakin Badar sai ya ce da su ku aikata dukkan abin da kuke so na yafe muku Allahu akbar kaga wannan ai falala ce mai girma ko mu ai muna fatan samu irin wannan falalan Allah ka yafe mana to kaga duk wanda bai samu wannan ba cikin sahabbai ai yana gani yayi asarar lada mai yawa shi yasa a cikin sahabbai in aka ce ma wani al-Badari wani ya je yakin Badar to wannan matsayi ne mai girma matsayi ne babba star uku ne a wajen sahabbai a ce wani badariyun ne shi mana ya halarci yakin Badar ya halarci yakin Badar bi ma'ana shine automatic ticket yake da shi na shiga aljanna Allah ya ce da su duk abin da kuka dama ku aikata ni ne ubangijinku na yafe muku kaga shi yasa idan jiga samu tsinan ne dan shi'a wanda Allah ya tsine mishi albarka gaba da baya shine sai dinga zagin sahabbai bayan su duniya ta shaida su nagaltattu ne Allah da yayi su ya ce su mutane kirki ne su kai ta su ta yi kyau yanzu kai ya kamata ka ji da kanka kuma ka koma kana zagin su kana ci musu mutunci ya ce ai sun yi aikata kaza sun aikata kaza sun aikata kaza Allah ya ji kan Ibn Hajar al-Asqalani ya ce idan ma ka ce sun yi kaza ai Allah suka yi malaifi to Allah ya ce ya yafi kai kuma naka a wani kare da gudun layya wai ana layya kare ya ga ana yanka raguna shi ma ya ɗiba da gudu to shi Allah da suka yi malaifin Allah ya ce ma annabi ka faɗa musu na yafe musu duk abin da suka da masu aikata kuma na ba su aljanna Allah ya yi alkawari cewa wa addalahum jannatin tajri tahta al-anharu khalidina fiha abada har abada su yan aljanna ne su wayannan sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da haka
kai ma kai fama da kanka ne ba batun ka dinga zagin wasu ba tilka ummatun qad khalat sun riga sun shude su Allah ka hada mu da su a gidan aljanna shi yasa akwai wani malamin shi'a da ya rasu kusan shekara ɗaya ko a Jos dai naga ɗan social media sa suna sa wai Allah ya raba masauki tsakanin shi da Aisha eh wai Allah ya raba masau Allah ya raba tsakanin in dai an aje Aisha a wajen to shi kada kai shi eh muka ce da ma mu ba mu fatan alaka da Aisha matsiyaci eh haka in Allah bai kai ga inda ya aje Aisha ba ya kai ga inda ya aje su Abu Jahalin da Abu Lahabin da Sifirauna da Hamana eh din masaukin biyu ne dama ko dai ku sauko je ɗaya da Aisha ko ku sauke waje ɗaya da Abu Jahalin babu na uku fariqun fil jannati wa fariqun fis sayyi haka lahiran take ko dai kana huda ko kana aljanna eh mu ko cewa muke Allah duk inda ka aje Aisha Allah ka aje mu a wajen eh duk inda ka aje Aisha da Hafsa Allah ka aje mu a wajen eh ba a yi ma Allah gadara amma yaqini muke da shi bisa harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Aisha da Hafsa yan aljanna ne mu kuma abinda muke fata kenan saboda haka Allah inda ka aje su Allah ka hada mu da su Allah ka samu dace to saboda haka kun ga shi Anas ibn Nadhr bai samu zuwa yakin Badar ba ai dole hankalin sa ya tashi yawa yanzu ko a duniyance ne aka ce misali kullun kina zuwa wajen tafsirin nan sai yau baki zo ba sai aka ce miki ai yau gwamnati ya zo ya raba miliyan 1 ai hankalin ki zai tashi ko dole yanzu zaki yi dako duk inda kika ji ana tafsiri kika ji kishin din mai yuwa gwamnati zai je daga nan in ta kai billiri dagi tashi kije haka ne ko ba haka ba saboda kina tsammanin cewa in an je can ma za a sake mi yawa to shi yasa Anas ibn Nadhr sai ya ce to tunda ban samu daman zuwa wannan yakin ba to zan jira duk sanda annabi ya tashi fita zai je yaki Allah zai ga irin bajintan da zan yi a wajen yaki zan yi kokari a wajen yaki saboda haka ran da aka zo yakin Uhud da aka zo yakin Uhud sai shi Anas ibn Nadhr sai fuskanci Sa'ad ibn Mu'adh Sa'ad ibn Mu'adh babban sahabi ne shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ran da ya mutu manzo Allah ya ce ihtazza arshur rahmani li mauti sa'ad arshin al-arshin Allah sai da ya girgiza saboda mutuwan Sa'ad ibn Mu'adh amma manzo Allah da ya tsaya kan kabarin sa yace inda akwai wanda zai tsira daga matsan kabari da Sa'ad ya tsira daga matsan kabari Allah ka samu wani lafiya da haka sai suka gamu da Anas ibn Nadhr sai Anas yace da shi ya Aba Amr sai shi wato ainifin Anas yace da shi ya Aba Amr ina zaka je ni kuma gashi nan wato shi Anas ibn Nadhr ya gamu da Sa'ad ibn Mu'adh lokacin da aka yi gumurzu a yakin Uhud mun san tarihin yakin Uhud da waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya daura su akan dutse yace su kula da masu tahowa ta baya ko me za a yi karsu sauko in an ci nasara karsu sauko in ana azaba in ana wahala karsu sauko har sai ya ba su izini da suka ga an fara cin galaba an fara cin nasara sai suka ce to ai an gama yaki kowa ya sauko mu je mu kwashi ganima dama an ce mu tsaya ne saboda mu tare masu tahowa ta bayan dutse daga Khalid ibn al-Walid kafin ya musulunta da yaga cewa na kan dutsen sun sauka sauran yan kadin sai zagiyar tawagansa ta bayan dutsen suka gama da na kan dutsen sai kuma suka shigo wato filin da ake gumurzu na yakin Uhud aka karkashe da yawa daga cikin sahabbai har aka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam rauni saboda haka mutane da yawa suka koma cewa inna muhammadin qad qutil qutila rasulullah qutila rasulullah ai an kashe annabi muhammadu ma manzo Allah ma an kashe shi saboda haka shi Anas ibn Nadhr yana tahowa zai taho wajen yaki sai ya gamu da Sa'ad ibn Mu'adh ina zaka je yace ai an kashe annabi muhammadu sai shi Anas ibn Nadhr yace ina wallahi wahan larihul janna yace wallahi ina jiwo kamshin aljanna inni la ajiduhu duna uhud yace wallahi ina jin kamshin aljanna ta bayan dusan uhud saboda haka ina batun cewa an kashe muhammadu an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace in ma an kashe shi ku koma kuma a kashe ku akan abin da aka kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an kashe annabi ku kuma ku koma madina ku yi me bayan an kashe shi yace ku koma irin hanyar da Annabi Muhammad ya mutu akai kuma ku je ku mutu akan wannan hanyar da aka ya shiga cikin filin yaki ya dinga yaki ya dinga kashe kafirai har shi ma aka kashe shi Anas ibn Malik yace da muka zo wankan gawansa sai da muka sama sara da suka na takwabi guda 80 da wani abu a jikin sa sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya yace minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alai akwai cikin mu'minai mazaje wanda basu yi wasa ba basu ja da baya ba sun tsayu wajen cika alƙawarin da suka yi ma Allah daga cikin su shine Anas ibn Nadar shine faminhum man qada nahabahu akwai wanda bukatun sa ta biya shine Anas ibn Nadar kenan ya samu shahada wa minhum man yantazir akwai wanda kuma yana jira sun yi dako suna jiran su ma a tafi wani yaki su ma su sama shahada shine malamai suka ce daga cikin su akwai Uthman ibn Affan da kuma Talha ibn Ubaidillah da kuma Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail da Hamza ibn Abdul Muttalib da Mus'ab ibn Umair da wasu daga cikin su wanda shi ma Hamza ibn Abdul Muttalib yana daga cikin waɗanda aka kashe su a yakin Uhud wanda har manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace yayi alƙawari sanadiyar kashe Hamza shi kadai sai ya kashe mutum 70 cikin Quraishawa kafin ya huce Allah ya saukar da aya yace da shi wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi wala in sabartum lahu khairul lisabiri in am muku in kun tashi ramawa ku rama irin yadda akai muku in kun yi hakuri ma shi yafi alkhairi karshe ma wanda ya kashe shin wahshi dan gidan Abu Jahalin yazo yayi musulunta wacce ta turo aka kashe shin Hindu matar Abu Sufyan ita ma ta musulunta shi ma Abu Sufyan din ya musulunta to shine malamai ma suke bada misali da su akan suna daga cikin waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai musu dariya ran tashin kiyama wannan an kashe shi a wajen yaki yanzu yana jira in an je lahira zai ce komo wuyar wanda ya kashe shi yace Allah kwatan min haƙina a wajensa tambaye shi dan me ya kashe ni to bai san bayan ya kashe shi ba kuma shi ma ya musulunta to Allah sai ya yi dariya sai ya ce da wanda aka kashe a farko daga idonka ka kalli sama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai ya ga wani wasu gidaje an kawata su da zinari block din su da cementin su zinari ne da azurfa Allah sai ya ce da shi ka yafe mishi kisan da ya maka wancan gidan naka ne to ko ke ce fa ai ba sauranta ma sai ya ce Allah na yafe masa Allah sai ya ce to albarkacin ya kashe ka ya musulunta ka yafe masa shi ma ya ci albarkaci kai ma ka rike shi da ki hannunsa ku tafi aljanna tare Allah ka samu wani lafiya to wannan shine dalilin da yasa Allah ya saukar da wannan aya da yace minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alai faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila to kun ga waɗannan sune sahabbai eh shi yasa ibnul qayyim yake cewa ulaika alun nabiyyi wa hizbuhu wa laulahu ma kana fil ardi muslim waɗannan sune ƴan gaban goshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai da badin su ba da yanzu ba wani musulmi a duniya dan duk wanda ya ji wata aya ta Qur'ani ko wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya ji ne bayan sahabbai sun ji in aka ce ya ayyuhal ladzina amanu to waɗanda suke fara shiga ya ayyuhal ladzina amanu na farko sune sahabbai duk wanda ya amsa sunan imani to bayan su ne sune waɗanda suke sahu a bayan annabi yace ghayril maghdubi alaihim waladdallin su ce amin ba wanda zai samu wannan darajar in ba su ba a wajen su annabi ya aura a wajen su suka aura shine ya saya a wajen su suka saya a wajen shi ya zauna ya ci abinci tare da su su yi tadi tare da shi su tafi kasuwa tare da shi su yi yawo cikin gari tare da shi wani lokacin ma a wani wajajen ma su kwana tare da shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka in sallah ce kika yi irin ta annabi dole kafin sallar ki ta isa zuwa ga annabi sai ta bi ta kan sahabi Qur'ani in kin karanta kafin Qur'anin ya isa zuwa ga Annabi sai ya bi ta kan sahabi. Daka ba yadda za a yi a cire sahabbai kuma addinin musulunci ya yi. Ba zai taba yiwa ba. Shi yasa ake aiki wajen addini ana aiki ne da Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a cewa wai mu ɗan Qur'ani zalla ne. Qur'ani zalla baya yiwa. Yanzu yadda muka karanta ayar na minal mu'minina rijalun ba mu fahimce ta ba sai da muka koma hadisi. To yi muka ce yanzu za mu fassara ta kawai da minal mu'minina rijalun zallan Qur'ani to su waye minal mu'minina rijalun din ba za mu taba ganewa ba saboda haka dole sai mun koma ina dole sai mun koma hadisi Allahumma sai dai malaman hadisi ma sun tabbatar ai cikin hadisin akwai sahihi akwai da'ifi akwai ingantaccen hadisi akwai wanda ba ingantacce ba amma yanzu wata tatabirzan da ake ta yi cewa wai ko hadisi ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wai ba tabbacin Annabi ya faɗa wannan ƙarya ne ta ce wai a bar addini wai abin da ake so shine duk wayennan karatuttukan da kuke zuwa nan ku yi na hadisi ayi 50 hadisi ayi 40 nawiya duk ku karanta waye wai abin da suke so shine duk wannan karatun duk ku dena su duk wayennan hadisan wai na banza ne duk wayennan hadisan wai na banza ne kuma wai mutun yana ikrarin cewa shi masoyin Annabi ne waye ma baya so a ce Annabi ya ce shi kuma wai masoyin Annabi ne dai ka ce wai wai bainana wa bainakum kitabullah sai dai ka ce wai Allah ya ce amma kurka ce Annabi ya ce hakan wai shi masoyin Annabi ne to wai wani ma sai kafa hujja wai akwai hadisi manzo Allah ya ce kar ku rubuta komai daga wajena in ba hadisi ba to shi kanshi hadisin kar ku rubuta komai daga wajena din shi ya ina ka samu shi shi ma ayan Qur'ani ne ah shi ma ayi hadisi ne in ya inganta ballantana da'ifiyar magana ce mai rauni to ka kafa hujja da hadisi kuma ka ce kar ayi aiki da hadisi kun ga ai ba zai taba yiwa ba saboda haka kar wayennan sabbin masu fitowa da sunan su ƴan Qur'ani zalla wanda muka fi sanin su da ƴan kalakato ƴan tsini eh babu shakka ko tsinannun ne su wannan ko shakka babu haka duk wanda yazo yace a ajiye hadisi ayi aiki da Qur'ani zalla munafiki ne shi duk wanda yace hadisin manzo Allah in ya tabbata wai ba za a yi aiki da shi ba wai ba tabbacin cewa manzo Allah ya faɗa wannan munafiki ne shi wani ma sai ya ce wai saboda wai hadisin yazo ta hanya daya yazo ta hanya ahad saboda haka wai sai a yadda hadisin saboda wai hadisi ne zanni yusubut wannan jahilci ne to wanda wani shehi ya tashi ya ce nayi mafarki an ce kaza kuma ya rike yana matsayin addini da shi yana rantsuwa da Allah akai akwai abin da ya fi mafarki zato ai karshen zato shine mafarki hasali ma mu abinda muka sani shine mafarki kashi 90 cikin 100 sa ƙarya ne zaka yi mafarki ko zaki mafarkin cewa ga zaki ya biyo ki kin dai ba da gudu sai gudu kike shikenan ko in kin farka sai kiga zakin nabin ki ha to shikenan kawai sai wani yazo ya ce shi yayi mafarkin wai gashi Annabi ya bashi kaza bayan mutuwan Annabi da shekara 1150 da wani abu sai ce wai shi yayi mafarkin Annabi ya bashi kaza ko kuma yace wai ya taso wai Annabi ya taso daga kabarin sa a Madina yazo ya same shi a dakin Ka'aba ya bashi kaza wai amma kuma wai waɗanda suka rayu da Annabi in sun ce Annabi ya ce wannan kuma wai ƙarya ne dan Allah wannan magana ta ina za ta kama hankali ba a bar ma batun wai ilimi hankali ma ba zai dauki wannan maganar ba hankali lafiyayye wallahi ba zai dauki wannan maganar ba saboda haka mu a wajenmu in aka ce hadisi ya inganta wallahi ba mu shakkan Annabi ya faɗa yanzu aka ce hadisi innamal a'malu binniyati wannan hadisin ko tantama ba zan yi ba zan ce wallahi billahi wannan magana daga bakin Annabi ta fito ko shakka babu in aka ce hadisi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wallahi wannan maganan ta fito ne daga bakin manzon Allah qata'an wannan ba mu kokonto akai eh ba ku kokonto akan shi Allah ka kara mana son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to kaga duk wanda zai yi addini kuma yace ya rusa sahabbai to ai ba addini zai ba indai zaka yi addini da kyau dole ka tabbatar da adalan sahabbai abin da ya kamata mu fahimta shine in aka ce wani mutumin kirki ba fa shi yake nufin baya sabo ba mutumin kirki shine wanda alkhairansa suka rinjayi sharrinsa shine mutumin arziki shine mutumin kirki amma ba sharadi bane din kai mutumin kirki ne a ce ba za ka yi kuskure ko tuntube ko dai ba ma'asumi kadai shine Annabi indai kai ba Annabi bane to ba ma'asumi bane kai kana kuskure za ka iya samun zamiya a wani gu to sai a duba alkhairanka da sharrinka wanne yafi yawa sai a yi maka hukunci gwargwadon abin da yafi yawa muna fahimta ku to shine Allah sai ya cigaba da cewa li yajzi Allahu as-sadiqina bi sidqihi Allah ya kawo wannan yakin ne ai wannan yakin wanda karshe ma ba ai yakin ba ai kamar yadda muka ji Allah ya kawo shi ne domin ya saka wa masu gaskiya game da gaskiyansu masu gaskiyan imani إيه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم يتي فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين Allah yana kawo jarabawa ne dan ya gwada su waye masu gaskiya cikin imanin su su waye kuma masu imanin ƙarya Allah ka shirye mu dan haka Allah ya ce liyajzi Allahu as-sadiqina bi sidqihim Allah zai saka wa masu gaskiya da gaskiyan su eh saboda shi addini ba wai abin da kika faɗa da baki bane dan kin ce da baki ke ce wacce ba shike nuna kin zama kaza ba dole sai kin yi aiki gaskiyan aikin Allah yake dubawa Allah ya ce ranar alkiyama qala Allahu hadha يوم ينفع الصادقين يوم نكو يوم قال الله هذا يومك يوم ينفع الصادقين صدقهم ranan alkiyama rana ce da gaskiyar mai gaskiya za ta amfane shi ba ce ilimin mai ilimi ba ba ce karatun mai karatu ba gaskiyar Allah yake dubawa liyajzi Allahu as-sadiqina bisidqihim sai yace wa yu'adhibal munafiqina Allah kuma zai azaba wa munafikai insha Allah in yaga dama sai kuma yace aw yatuba alaihi to kuma ya karba tuban su ya yafe musu Allah gafurur rahim kenan yanzu kun ga duk wannan zagon kasan da munafikai suka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce in ya ga dama zai musu azaba amma in sun tuba Allah zai karba tuban su Allahu akbar eh idan yawa in ya ga dama in mutun ya mutu da imani to duk abin da ya Allah in ya so yana iya yafe masa amma in mutun ya mutu da kafirci to wannan ba ya fi tsakanin shi da Allah inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha duk wanda ya mutu yana shirka Allah ba ya yafe masa amma duk abinda ba shirka ba Allah yana yafewa muna fahimta ko saboda haka aqidar ahlus sunna shine in mutun ya mutu akan sabo ba a cewa ta ai wacce ta mutu tana shayi shayi ai in kin ga baki ganta a wuta ba irin abinda musamman mata suke fadi din nan wacce in kaga baka ganta a wuta ba saboda munafinci in kaga baka ga wacce a wuta ba to hayaki ne ya tare ta yaushe aka nuna miki wutan kika angota a ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari yace akwai wani mutum da ya ga dan uwansa yana aikin banza sai masa wa'azi da ya mishi wa'azi sai gobe sake ganin shi yana sai sake masa wa'azi sai sake ganin shi yana sai yace kai wallahi Allah ba zai yafe maka ba sai Allah ya ce kai waye wannan yake rantsuwa da ni yana mun shishige akan abin da ban sa shi ba Allah ya ce fa inni qad ghafaltu lahu wa ahbabtu amalak Allah ya ce shi din na yafe masa kai kuma ayyukanka duk na rusa su dan haka ba a yi ma Allah shishige kar ki ga wata tana aikin banza aikin asha ki ce ai wacce kan kada'ar ma yar wuta ce ita ba haka sai dai a karanta aya a ce Allah ya ce duk wanda yake zadan wuta ne sai dai kuma shi mai aikata aikin sabo wannan ba karin goyen baya bane akan sa ne aikata sabo domin mun ji anan yace wa yu'adhibal munafiqina insha sharadin kenan in Allah ya ga dama aw ya tuba alaihim koi karba tuban su in ya ga dama wannan sai ya so amma ba tabbas ashe kenan kowanne mutum kamata ya kama aikin alheri ba ya kama aikin banza ba inna Allah kana ghafurur rahima lallai Allah madaukakin sarki ya tabbata mai gafara ne shi mai jin kai ne shi na'am sai yace wa raddallahu
ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قدير
الله سبحانه وتعالى sai kuma yayi wayo kan kafirai wadanda suka shirya ma annabi sallallahu alaihi wa sallam da sabai tuggu a wannan yaki sai Allah ya ce waraddallahu alladhina kafaru bighayzihim lam yanalu khaira Allah madaukakin sarki ya maida makafirai da bakin cikin su sun koma da bakin ciki Allah ya ce basu samu alkhairi ba abinda suka fito nema na ganin cewa addinin musulunci ya samu cima baya, ya samu koma baya, addinin musulunci ya samu matsala. Allah ya ce ba su samu wannan abun ba, abin da suke nema din ba su samu ba. Allah ya ce waqafallahu almu'minina alqitala, Allah madaukakin sarki ya dauke wa mu'minai yin yakin. Eh, mun ji a baya ai ba a yakin ba. Allah ya dauke musu ta hanyar turo iska da kuma rundunonin mala'iku wanda mu'minai ma ba sa ganin su. Wa kana Allahu qawiyyan aziza, Allah madaukakin sarki ya kasance kuma ya tabbata mai karfi ne shi kuma mabuwayi ya buwayi, komai ya buwayi kowa. Allah ya fi su karfi kuma Allah ya fi su buwaya, saboda haka Allah ya azabtar da su, ya kuma wato ainifin daukaka darajar mu'minai. Saboda haka Allah ya ce ya maida musu da bakin cikin su ya koma kansu. Dan duk inda musulunci yake, duk inda musulunci yake, koda kuwa kin ga cewa addinin musulunci yana dan samun tasgaro ko matsala, ko yana samun kafirai sun masa rubdugu, to karshen al'amarin yana ga musulunci ne. Wal aqibatu lil muttaqin, karshen al'amari mai kyau na ga masu tsoron Allah. Muna fahimta ko? Al'amari mai kyau, karshe mai kyau yana ga masu tsoron Allah ne. Amma kafirai koda duniya ta musu dadi, to tun a duniyan karshen su ba zai kyau ba. Dan Allah yayi alkawari cewa zai tallafi addinin sa koda kafirai ba sa su. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau karihal mushrikun, koda mushrikai ba sa su, koda ba sa su, Allah zai daukaki addinin sa akan sauran addinai baki daya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce wallahi, yace wannan addinin musulunci sai ya isa duk inda rana ta haska a duniya gabar da yamma kudu da arewa, musulunci sai ya shiga. Sai manzo Allah ya ce bi izzi azizin wa dhilli dhalili, ko dai mai daukaka ya daukaka, ko mai kaskanta ya kaskanta. Sai ya ce daukaka da Allah zai daukaka musulunci da musulmai, da kuma kaskancin da Allah zai kaskantar da kafirci da kafirai. Amma dai musulunci zai daukaka, ko dai karabi musulunci ka daukaka tare da musulunci, ko kuma karabi kafirci in Allah ya tashi tozal da kafirci ya hada ku. Amma dai musulunci kan zai samu daukaka insha Allah. Allah ka kara daukaka musulunci da musulmai. Allah sai yake cewa wa anzala alladhina zaharuhum min ahli alkitab min sayasihim, Allah ya ce kuma ya sauko da waɗanda suka taimake su daga cikin ma'abuta littafi ahlul kitabi, Allah ya koro su daga ganuwoyinsu, Allah ya fidda su daga cikin anguwanninsu. Wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba, Allah ya jefa tsoro a cikin zukatansu. Fariqan taqtuluna, sai aka wayi gari kuna kashe wasu daga cikinsu. Wa ta'siruna fariqa, sannan kuma kuna kama wasu daga cikinsu a matsayin fursunonin yaki. Wa awrathakum ardahum, Allah ta'ala yace kuma ya gadar muku da kasansu. Wa diyarahum, da gidajensu. Wa amwalahum, da dukiyoyinsu. Wa ardan lam taba'uha, da kuma kasan da baku taba takata a baya ba, yau sai gashi dan ta dawo karkashin ku. Wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira, Allah ya kasance mai iko ne bisa dukkan komai. Wannan Allah yana bayani ne dangane da su wato Yahudawan Banu Qurayza, cewa Allah ya koro su daga cikin ganuwoyinsu da suke ciki na unguwansu, da kuma sauran kafirai irin na manya-manyan kasashe kamar yadda muka ji Farisa da Rum da sauransu. Allah ya ce to Allah ya fidda su daga cikin ganuwoyinsu, inda ba ku taba tsammanin za ku taka mulkin musulunci ya kai ba, sai gashi Allah ya kai ku, kun zama ku ba ku ne a sama. Shine Allah yake bayani a farkon suratul Hashr, yace huwal ladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim li awwalil hashr, Allah shine wanda ya fito da kafirai cikin ahlul kitabi daga gidajensu a karan farko da ya tarwatso su ya koro su daga gidajensu. Sai Allah ya ce ma zanantum an yakhruju, kuma kanku mu'minai ba ku taba tsammanin za ku iya fidda su daga gidajensu ba. Sannan su ma wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah, su ma karan kansu sun yi tsammanin cewa wai ganuwoyinsu da suka yi zai katange su daga kamun Allah. Allah sai ya ce fa'atahumullahu min haythu lam yahtasibu, sai Allah ya zo musu ta inda basu taba tsammani ba. Wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minina fa'tabiru ya ulil albab, fa'tabiru ya ulil absar, Allah ya ce sai gashi da kansu suna rusa gidajensu da hannunsu da hannun mu'minai, suna bi ta kan gidajen suna guduwa. Allah ya ce ya ku ma'abuta hankali ku kula, ku gane yadda Allah yake da iko akan komai. To shine anan Allah yake mana bayani cewa ya koro su daga gidajensu, ya sanya musu tsoro, kuna kama su ku kashe, kuna kuma kama su a matsayin fursunonin yaki. Sannan Allah ya ba ku gadan gidajensu da kasansu da dukiyoyinsu da kuma kasar da baku taba takawa ba baku taba isa wajen ba sai gashi Allah ya sa ta dawo karkashin ku Allah mai iko ne akan dukkan komai na'am yace ya ayyuhan nabi
يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما
نعم
يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا
الله madaukakin sarki sai kuma ya juyo da magana yanzu an gama bayani akan yakin can to sai kuma aka juyo da magana zuwa ga matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbata cikin hadisi cewa sayyidina Umar ibn al-Khattab Allah ya kare yadda a gare shi cewa ya kasance idan yana jin sallan asuba a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yawan karanta suratul ahzab to idan ya iso kan waɗannan ayoyi da mallan ya karanta mana sai ya daga muryansa sai aka tambaye shi me yasa in ka iso kan waɗannan ayoyin kake daga murya yace kun manta cewa dakunan matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna kewaye da masallaci ne aka ce yace to ina tuna musu alƙawarin da suka dauka ne da Allah tun rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shine Allah yake magana da su Allah yace ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi mai daraja ya kai wannan annabi mai matsayi kulli azwajika Allah yace ka fada wa matanka ka ce da su in kuntunna turidinal hayatad dunya wa zinataha idan kun kasance kuna son rayuwar duniya ne da abin da ke cikin duniya da ado da kawa na duniya to fata'alaina Allah ya ce ka ce da su dukan ku ku zo umatti'kunna inan jiyar da ku dadi kadan wa usallihkunna sarahan jamila sannan in sake ku shika mai kyau wa in kuntunna turidinallaha wa rasulahu in kuma kuna son Allah ne da manzansa والدار الآخرة لجد الله را فإن الله أعد للمحسنات من كن أجرا عظيما تو حقيقة الله مدوك كنسر كي ياي تاني دي غوطن دسك كيوتا تا أتشكنكو يا مسو تاني دين واتو أيني فين لا داني جرما يا نساء النبي يا كوماتن النبي من يأتي من كن بفاحشة مبينة دو ودى أتشكنكو تدود الفاشا مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين za a ninka mata ninkin azaba ninki biyu wa kana zalika ala Allah yasira sannan hakan mai sauki ne a wajen Allah wannan wajen ya nisa annabi man yati min kunna bi fahishatin mubayyina akwai kiraoyi daban-daban al-Imam Ibn Kathir yana karanta man yati min kunna bi fahishatin mubayyinatin madadin mubayyina mubayyina ita ce wata ta bayyana da kanta kenan mubayyana kuma wacce aka bayyana ta ya zama fa'il ne wancan wannan kuma maf'ulun bihi ne sannan kuma wajen yudha'af lahal azabu dhifain al-imamu ibnu kathir da ibnu amir suna karantawa da nudha'if lahal azaba nudha'if lahal azaba dhifain madadin yudha'af lahal azabu sannan abu amr yana karantawa da yudha'af lahal azabu sannan kuma sauran malamai suna karantawa yadda muka ji mallan ya karanta mana yudha'af lahal azabu dhifain hadisi ya tabbata wanda al-Imam Ahmad da Imam Muslim da al-Imam Nasa'i suka rawaito daga sahabi Jabir dan Abdullah Allah ya kare yadda a gare shi yace sayyidina Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu ya zo yana neman izini a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a bashi izini ba sai ga Umar ya zo ya nemi izini shi ma ba a bashi izini ba izini na shiga kenan sai suka zauna suna jira can sai annabi yace a ce su shigo sai suka shiga sai suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana zauni ga matan annabi kuma suna kewaye da shi sai Umar dan Khattab Allah ya kare da a gare shi yaga annabi ya shiru sai ya ce tabbas wallahi sai nayi magana ma annabi sallallahu alaihi wasallam mai yuwa yayi dariya sai Umar ya ce ya rasulullah law ra'aita ibnata zaid ibnat imra'ata umar sa'alatni nafaqata anifan fawaja'tu unqaha fadhahika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta badana wajhuhu yace ya rasulullah ai inda kaga abin da ya faru jiya a gidana ko dazo a gidana da matata kawai wata tambaye ni wai sai na kara mata kudin cefa ne yace ni koyi na masgita cike da Allah mazaki bani waje to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dariya har san da turaman hakwarinsa suka bayyana alaihi salatu wassalam saboda yaji irin abin da Umar dan Khattab ya fadi shine dai irin abin da ya zaunar da shi da matan sannan suka yi jingun-jingun saboda haka shi ko Umar daga tambayinsa kudin cefa ne karin kudin cefa ne eh masgita ta tashi ki bani waje ani eh to sai manzo Allah yayi dariya sai yace hunna hauli yas'alani nafaqa yace su kuma daga gansu nan ga zanen sun kewaye ni wai kudin cefa ne suke tambaya sai Abubakar sai ya tashi sai ya kama Aisha Essa da duka shi ma Umar sai ya tashi sai ya kama Hafsa Essa shi ma sai ya wuce zai dake ta sai annabi dukan suna cewa tas'alani nabiy sallallahu alaihi wasallam alaysa indahu kuna tambayan abin annabi abin da bayi da shi ba ku da hankali ne abin da manzo Allah bayi da shi ku tilasta masa sai ya bayar to shine sai Allah ya saukar da wannan ayan cewa ya kai annabi ka fada wa matanka in duniya da abin da ke cikin ta suke so to su zo a ba shi kyauta a sake su in kuma Allah da lahi da manzansa da lahi da suke so to su zauna a gidan annabi kar su sake tambayin shi abin da baya so wata ruwayan ta nuna cewa wata ce cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta roke shi da ya saya mata sarka ta zinari sai bai samu dama ba ya saya mata sarka wanda yake gauraye da zinari amma ba fiyo zinari ba ya dace ita ba abin da ta tambaya ba kenan to wannan yasa Allah ya saukar da wannan ayar ya ayyuhan nabiyyi ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha to lokacin da aka saukar da wannan ayar sai annabi ya fara da ɗakin Aisha sai ya ce da ita gashi Allah ya bada zabi ya ce in fada muku ko dai ku zaba duniya da abin da ke cikin ta a ba ku duniya ku tafi gidajen iyayenku ko kuma ku zauna a gidan annabi sallallahu alaihi wasallama ku samu Allah da manzansa da kuma lahira da haka sai ya ce ma Aisha na baki zabi na baki dama ki je gida ki shawari da iyayenki abin da suka zabar miki sai ki zo ki faɗa mu in sun zabi ki zauna a gida to sai ki zauna a gida in sake ki in kuma kin zabi zama a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ki zauna a gidana sai ta ce ya rasulullah afika astamiru abawayya yanzu akan kan ne sai naji na nemi shawarin wani har sai naje gida akhtarullah wa rasuluhu na zaba Allah da manzansa sai ta ce masa to wa as'aluka Allah tadhkula limra'atin min nisa'ika makhtartu tace amma don Allah zan roke ka sauran matan in ka bi ta kansu in ka ba su zabi kada ka faɗa musu abin da na zaba kage kishi kenan eh ko mallan mata eh mata kenan in babu ku babu gida in kun yawa gida ya gyaru eh in kun yawa gida ya gyaru eh Allah shi kara muku lafiya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai ni Allah madaukakin sarki bai turo ni in zama mai tsanantawa ba Allah ya turo ni domin in zama mai karantarwa mai saukakawa yace in ba su tambaye ni ba bazan faɗa ba amma duk wacce ta tambaye ni mai Aisha ta ce to bazan mata ƙarya ba zan ce mata ga abin da Aisha ta zaba eh wai ita abin da take so shine in ba su san me ta zaba ba to sai kowa ta ce ni na zaɓin koma gida mu sai ta zama ita kadai eh mata kenan ba a taɓa raba mata da kishi sai dai in tana da ilimin addini da sanin Allah sai kishin ta zama irin yadda musulunci yake su eh amma kuma in ya haɗu da jahilci da son zuciya sai kuma ya tashi daga kishi ya koma hauka kai tashi daga kishi ya koma hauka duk inda kika ji an ce an wayi gari kishi ya tana shake wuyan kishi ya tashi daga kishi kuma ya koma tumasanci kenan da dabbanci in ba raguna ba suwa suke fada ai raguna ne kullun suke fada amma dan adam abinda aka san su da shi shine zaman lafiya babu kuma yadda za a yi dama a zauna ba a saba ba zo mu zauna zo mu saba ko mijinkin ne da kuke zama tare da shi kike kishin a kansa akwai ranan da watakila zaki kwana kina jin haushin sa yana jin haushin ki kina tsaki yana tsaki haka ne ko baka ba to saboda haka shikenan shi ma shake wuyan shi daki saboda haka hakuri ake yi sai a zauna lafiya to Allah madaukakin sarki ya basu wannan zabin cewa na ba ku zabi Allah ya ce mu annabi ka fada musu cewa ga zabi nan Allah ya basu zabi cewa ko su zabi Allah da manzansa da gidan lahira ko kuma su zabi duniya sannan kuma ka'ida ita ce idan namiji ya ba wa matarsa zabi misali mace tace za ta yi karatu sai mijin ya ce ba za ta yi ba sai ta matsa sai ce da ita to ki zaba ko karatu ko auren ki to in ta zabi aure auren ta yana nan amma in ta ce na zabi karatu akan auren to ta sako kenan saki uku saboda yanzu shi mijin ai kamar ya bata lasisi ne to a ka'idan saki kuma cikin hukuncen saki ana sanya saki a sanya mishi sharadi in kaza ya faru kin saku idan kuma namijin ya bata zabi yace ko ki ci gaba da zama da ni ko kuma auren ya mutu tace to auren ya mutu to shikenan ta saku wannan sabanin malamai ne amma wasu daga cikin malaman abinda suke cewa shine za a tambayi mijin ne lokacin da ka bata zabi me kake nufi kana nufin ta zabi ko aurenta ko karatu ta zabi karatu ka sake ta saki ɗaya ko kuma ka sake ta saki uku amma wasu daga cikin malamai sun ce wannan ya kashe auren kenan albatta fala tahilu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayruhu ba dai saki aurenta ba sai ta je ta auri wani amma dai wasu daga cikin malamai suna tafiya akan cewa saki ɗaya ne amma ni na fi goyin bayan cewa saki uku ne duk da kuma an ce saki uku ne ma an kuma sake tada wata rigimar shine saki uku a kalma ɗaya ai an sake tada wata rigimar kuma saki uku a kalma ɗaya shin saki uku a kalma ɗaya sunan shi saki ɗaya ko uku Umar dan sahabbai suka ce dai a zamanin annabi ɗaya ne amma a zamanin sayyidina Umar da ya ga mutane suna wasa da saki sai ya ce to mutane kuna gaggawa akan abin da Allah ya ce ku bi a sannu tunda Allah madaukakin sarki ya sanya at-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihun bi ihsan ai na daya a saki ai na biyu a saki na uku Allah ya ce ka rike ta kar ka sake ta in an sake ta tukunna shine ya cika uku to kai kuma sai ka tsallake duka wannan kace kai uku yace to ya kamata a maka uku ba saboda ka'idan fiqhu man ta'ajjala bi shay'in qabla awanihi uqiba bi hulmanihi duk wanda ya gaggauto da abu gabanin lokacin sa to hukuncin sa shine a haramta masa wannan abu to kun ga yanzu aini ina ganin cewa in za a yi aiki da wannan ka'idan ta sayyidina Umar to a wannan zamani ya kamata a dabbaka shi saboda in banda sakaci da wasa da sha'ad da sha'anin aure yaushe akan wani karatun boko zaka cewa mata wai ko ta zaba ko karatun boko a ko aurenta yaushe za a yi wannan kuma dai daga ganin wacce za ta akai wannan matakin da har a bata zabi ka san cewa yarinya ce mai kananun shekaru saboda kan ta tashi daukan zabinta ba za ta yi lissafin mai zabin zai biyo mata da shi ba watakila abin da take gani shine akwai kawayenta suna can ATB suna karatu ita kuma aje ta a gida to kaga kenan kana ce mata zaba ko karatu ko auren ki mantawa da kai za ta yi kawayenta nan za ta kalla wancan tana karanta accounting wancan tana karanta medicine ita ma tana so ta je ta karanta kaza saboda ita ma a kira ta degree holder ai kuma kaga bai kamata mutun yayi irin wannan sakin bakin ba saboda aure babban abu ne a musulunci ba a sakaci da shi ba a wasa da shi abinda ake zama ayi shine a sulhunta wannan karatun ba gaskiya ni ba zai yi ba ya fada mata dalilan da yasa ba zai yi ba watakila ina ganin in ta shiga karatun za ta tauye masa wani abu cikin haƙin aurensa to babu kuma yadda za a yi aminta ya fahimtar da ita, sannan kuma ya nuna mata muhimmancin zaman ta dakin mijinta, ya fi tafiya masallaci ma ballanta na jami'a, har watakila Allah ya sa ta fahimce shi. To amma mutun yace mama ce wai, ko kuma ya kalli mace yace wai in har kika fita to a bakin aurenki, wannan ko ai ka fita rashin hankali yayi, sai ta fita mana, sai ta fita. Wasu kawayen da za su yi biki kana ta zuwa, kuma kacin ta fita bakin aurenta, tana ganin cewa za a je a haɗu kowa da kowa banda ita, sai ka yi haƙuri. Eh, din taka dokan kan watakila za ta taka, in ta je ta dawo kuma mai yiwuwa mai hankali ce, zai ta dawo ta lallashe ka, ta baka haƙuri, shikenan sai kuma a zauna lafiya. In ma kuma wani hukunci ne za ka ɗauka, sai ka ɗauki wani hukunci na daban. Amma mace kuma aka bata shika a hannunta, kai an samu matsala. Yanzu shikan aure da an bayar a hannun mata, da ina tabbatar maka duk namiji goma ka gani takwas zaurawa ne. Ah, yanzu wacce za ta zo ta rike wuyan miji ta ce in ka isa, in iyayenka sun haife ka dan halal, ka ban takaddana. To yanzu wannan inda rubuta takaddan a hannunta yake fa? Ai da tun ta rubuta ma saki 73. Ba na bid'a ba, hannun shirka sai ta yi. To kaga wannan fa matsala ce. To shi yasa yanzu Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha tace Allah ya ba mu zabi da muka zabi gidan aure ba a lissafo nan a matsayin saki ba, saboda haka wannan ba shika bane. Sannan kuma fa'idan da zamu tsaya akan shi shine musulunci ya darajanta mace. Kun ga fa da yace a sake ta, Allah sai yace a suratul baqara walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf, sai yace haqqan alal muttaqin. Allah yace duk mai tsoron Allah wajibi ne in zai saki mace ba ta kyauta. Kuma ya gaya mana yadda kyautan take, yace wa matti'uhunna alal musii qadruhu wa alal muqtiri qadruhu mata'an bil ma'ruf. In kana da arziki mai yawa to ka bata kyauta mai girma, kana da miliyoyin kudi za ku rabu da mace, ba za ka dauki naira 10,000 ka bata ba, sai a saya mata sabon keke napep, a ce ta je ta samu wani ya daura mata shi a hanya, dinga kawo mata balance, ko ya saya mata sharon sabuwa, ko ya saya mata fridge, ta koma gidansu ta cigaba da sai da zobo da tsimi, ta cire kudi mai tsada. Alal musii qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu, idan kuma baka da kudi to dan takaitaccen abu, dan iya abun da zaka iya, sai ka dauka ka bata a tamfane guda uku, ka saya mata ka bata. Wannan ana kiran shi da mut'atu talaq. Eh, wato jin dadi ne ma kyauta ne na shika, zaka sake ta, zaku rabu da ita. Eh, kaga wani jahilin kuma in ya tashi rabuwa da macen ma da duka suke rabuwa, da duka suke rabuwa, wani ya debo kayan ta ya watso mata waje, bayan ka'idar musulunci ma abinda musulunci ya koyar shine in an sake ta ma ta zauna a ɗakin ta tayi idda, ka zauna a ɗakin ta tayi idda. Allah ya ce la tadri la Allah yuhdithu ba'da zalika, mai yiwa da saboda kullun suna tare tight, ta ginshe shi, tana musu wasu abubuwan da baya jin daɗi, amma yanzu tunda an samu gap tsakanin su zai dawo hayyacin sa, ita ma za ta dawo hayyacin ta, ta san lokacin butan sa kasuwa, kafin ya dawo ta san setin kofar ɗakin sa, sai ta zauna ta sha kwalliyanta, ta daura dan kwalinta ya kalli kudu maso arewa, ta gama kwalliyanta gaba daya, mai yiwa kafin ka ankara sai dai ka je yana gulnare, sai dai ka je na mai da ke shikenan. To amma kaga yanzu jahilci da yawan mutane ka tutu, mace ma tana yaji ita ma ta tafi gidansu, kaga mijin yana ta biko a bashi matansa, wai me wai matan ta yi yaji, wai ya inda sai zauna aike ba baiwa bace, zai zo ya same mu. Eh, duk gidan da akwai dattawa mace ba ta yaji a gidan, in dai gidan dattawa ne to mace ba ta yaji, ku aurar da ita kuma ta yi yaji ta dawo gidanku, kuma ku ba ta waje ta zauna, ce ai dama yaron nan ni tun farko sai da nace kake aure shi, kika dage kina san shi, gashi abin da ya mana ai wani irin halacci ne bamu yi mishi ba, kika kori kowa akan shi. To kun ga wannan kuskure ne, saboda haka to shi musulunci ya karantar da mu in za a rabu da mace ana rabuwa da ita ne cikin mutuntawa da karramawa, ana rabuwa da ita. To yanzu don Allah, wacce aka ce in za ku rabu ka kyautata mata, to ina ga wacce kuma kuke tare da ita? ashe in har kaga ana zaman aure ana cutar da mace ko ana cutar da miji ko suna cutar da junan su na'am to an yi watsi da tsarin musulunci amma in dai ita zaka biyar da musulunci yace shi ya biyar da musulunci yace ka'idar musulunci shine fa imsakum bi ma'rufi aw tasrihum bi ihsan ko dai a zauna lafiya ko a rabu lafiya wannan shine musulunci ko a zauna lafiya cikin alkhairi ko kuma a rabu lafiya cikin alheri to ashe musulunci fa ya gama darajar ta mace ya mutunta mace musulunci ya mutunta mace yaushe mutum kuma zai rabu da mace kuma yazo abinda zai raba su da ita shine duka da zagi wannan karatun ina ka samu shi cikin musulmai eh to kuma dai galibi galibi da makuma ta Allah ya jarabe ku ne da gautsin baki duk wacce kaga an jibge ta kafin akai daga jibganta sai da suka yi musayan yawo da shi ya fada ta fada eh to shi ko namiji a duk inda yake Allah ya jarabe namiji da san mulki da san isa a matsayin ki na matarsa zai iya kallon ki ce ina wasa da ke ne wai me ma'anar ina wasa da ke ne shine a sama da ke to karshen wasa da ita kan akwai wanda kake wasa da ita sama da matar ka matar ka halka kalle ce ka ce kana wasa da ita ne wanda kake rayuwa da ita rayuwar mahaukata ai karshen wasa ke nayi to amma abinda wai yake so ya nuna miki shine in an zo batun serious duk wannan wasan da duk wannan I love you da ake da duk wannan mu'amalar da ake ta aure ki aje ta a gefe yanzu shine a sama zaka ki shiga taitayin ki shi abin da yake so kenan to sai kuma ita ma mace kuma sai a jarabe ta wata ta jarabi kanta da gautsin baki da rashin kunya sai su yi musayan magana da shi sai ya fadi ta fadi to kuma ka'ida ita ce in an yi rigima tsakanin babba da karami a karan farko in an zo kan aji komai to ana fara ba karami rashin gaskiya ne rashin gaskiyarsa shine ya aka yi rigima da babba to lokacin da aka gano cewa babban shine mara gaskiya to sai a jashi shi kuma gefe sai a faɗa masa abinda kai ma kanin kan nan fa baka kyauta ba ba daidai bane ba haka ya kamata ba amma shi kanin koda wajen tarbiyyar yaya ne kani yazo ai wai da kani da wa sun yi fada ba a zuwa wai a zauna wai a kirawa da kanin sa wai ana musulu wai fada ya fada ba a haka tarbiya ba haka a tarbiya abinda ake farawa kai fada da wanka ko to zauna kai dau bulalan nan zuge shi masa uku ka sake fada da shi ka kuma koi ba dai sake ba to shi kuma wansan shi kuma sai a ja masa kunni bai kamata kana wasan banza da kanin ka ba har ta kai ku ga fada yanzu gashi kaza kaza eh zubar maka da mutunci sai kaza to gobe duk abin da ya hada wanda kanin shi wan zai ja girman sa sannan shi kanin ba zai raina shi ba to wannan ita ce tarbiya koda tsakanin mata da miji sai in ta kama dole to shine sai a zo a sulhunta su sai a ce ke fadi meye matsalan ki shi ma ya fadi meye matsalan sa to in sun gama fada kuma sai a ga ta ina za a kawo sulhu in galibi dama su mata suna da wata irin dabi'a mace in yanzu in ta zo ta kawo maka korafi mijinta yana mata kaza yana mata kaza wallahi wata ba wani abu take so ba kawai abin da take so shine kawai ka saurari ta kace ba a kyauta mata ba shikenan ka gama da ita shikenan wallahi akwai wacce ta zo mun annan gidan prime minister da muke karatu ta tare tayi kuka tayi kuka tana ta jawabi arje sai ta ce mallam yanzu dan Allah abin da na faɗa din nan amin adalci ce ba a miki adalci ba ba a kyauta miki ba kuma ba haka musulunci ya karantar ba mallam ku ci gaba da yau mata wa'azi da wa maza wa'azi nagode wallahi ta taba abunta shikenan ita an gama da ita amma yanzu inda in na tsaya ce mata to amma ke ma ai a waje kaza baki daidai ba to sai ta hada dani da mijin duk ta cine mana albarka sai ta hada da mu duka ta cine mana albarka to galibi ita abinda take so ko in ta zo ta zauna ta yayi min kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza ce bai kyauta ba ya eh wani lokacin zai ta gama lissafuwa gaba daya ku gwada cewa za ku raba auren ku gani eh Allah ya saka ma Malam Aminu Daurawa yake cewa wata mata ta zo office ɗinsa na hisba ta kawo karen mijinta ya cire bill ya zuge ta ya mata kaca kaca yasa aka kira shi ce kai baka da mutunci baka kyauta ba kalli matar ka kamar ta irin wannan duka yasa aka yi rubutu aka tura shi kotu aka je aka tsare shi ita aka sallame ta ce can da yamma sai gashi ta dafa abinci ta kawo mishi eh yace ya aka yi haka tace wallahi gani nayi ya wuni bai ci abinci ba yasa na dafa na kawo mishi eh mallan ya kira shi yace masa kai yanzu kana da irin wannan matar mai irin tausayin ka haka har ka buge ta yace to shikenan mallan na dina daga yau bazan sake ba na tuba kai hakuri yace kin hakuri sai tace shikenan to ita yanzu an gama to da haka yanzu lokacin da ya jibge ta ta harzuka amma yanzu da ta koma gida sai tausayin sa ya kama ta cewa yanzu yana can yana tsare ba ta san halin da yake ciki ba watakin ma ba a bashi abinci ba ya ta dafo masa abinci ta kawo mishi kage to wannan asali da ma shine halin mace mai tausayi aka santa duk yadda ta hau tana saukowa amma wacce aka wayi gari ita kuma tana cakkawa mijin wuka kuma an ya ta koyi wannan dabi'ar Allah ka samu wani lafiya Allah ya samu dace to wayannan ayoyin Allah ya kai mu darasi na gaba zamu sake fitar da wasu fa'idoji karkashin su insha Allah ta'ala sai mu ci gaba daga inda muka tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid akwai yan uwa da suka roki a sanya su cikin addu'o'i maza da mata dukan su muna dunkule su cewa Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi da mu da su baki daya Allah ya tsare mu daga dukkanin abin da muke tsoro duniya da lahira abin da muke nema na alkhairi Allah ya biya mana duniya da lahira Allah ya sanya mu cikin intattun bayin sa a cikin wannan wata mai albarka yadda watan da yake tafiya Allah ka sa ayyuka alkhairin mu suna isa gare ka Allah ka karba mana abin da muka gabatar a baya abinda zamu fuskanta a gaba kuma Allah ka jagorance mu a cikin sa Allah ka tsare mu daga jami'a ka tsare mu kaucewa daga hanya madaidaiciya Allah kai mana albarka baki daya Allah ka albarkaci gidajen mu ka kada zaunar da mu lafiya wadanda suke zaune lafiya a gidajen su Allah ka kada zaunar da su lafiya masu hatsaniya da mazajen su da hatsaniya da kishoyi Allah ka daidaita tsakanin su Allah ka hada tsakanin su Allah ka hada zukatan su waje daya masu neman aure cikin mata Allah ka ba su mazaje na gari Allah ka ba su mazaje masu albarka hakanan masu nema cikin maza Allah ka hada su da mata masu alkhairi Allah madaukakin sarki ka tabbatar mana da alkhairin duniya da lahira Allah ka biya mana bukatuna alkhairi ka shirya mu ka shirya zuriyar mu kai mana albarka baki daya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin